الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا جعل مدوك جنسركي da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a unguwa ta Cité du Pte a birnin Niamey inda muke gabatar da karatun littafinmu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Idan ba a manta ba, a yau za mu tashi sabon kitab, shine kitabul li'an. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi guda biyu da aka yi ta hanyar WhatsApp. Mai tambaya ta farko ta hoto daga wata mata ce, take cewa wai har ya halatta idan kana biyar mutum bashi sai ya ki biyan ka wannan bashin tare da cewa yana da halin ya biya, ya ki biya, ya halatta in ka samu dama ka dauki wannan kudin, ka amshi wannan kudin da ƙarfi ko kuma cikin bai sani ba, ko kai dubara ka amshe su? Wannan shine tambayar sa kenan. Da farko dai yana da kyau mu san da cewa yana ɗaya daga cikin zalunci, abinda addini ya hana mu shine idan mutun ya baka bashi ka samu ka kibiyan sa. Yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matlul ghani zulmun, ma'ana jinkirin mawadaci zalunci ne. Idan karamta ma mutum kudi, yana da ya mayar maka da abun da karamta mishi, sannan yayi jinkiri, wai jinkiri ba ma ya kiya ba kwata kwata, manzo Allah ce zalunci ne. To ina ga wanda zaka zo amsa ya ce ka bari hammu hadu dan hako? Me yake ne da dan hako? Shine ma'ana ha aji lahira. Wannan shine kenan. Idan ya kasance jinkiri an sufanta shi da zalunci, to kenan wanda zai hana ma kwata kwata shi wannan abun zai wuce gona da iri. Ya halatta kana biyar mutum bashi in ka samu dama ka amshi kudin idan ya kiya ko bai halatta ba? Malamai sun yi sabani akan wannan mas'alar, amma sai dai magana wadda tahirin jayi shine cewa ya halatta idan ka samu dama mutum ya hana maka abinda karamta mishi, in ka samu dama ka amshi wannan abu, ka dauke shi tare da bai sani ba sai daga baya ka gaya mishi. Misali kuma dalilin wannan fatawar ta malamai shine wata ka'ida ta fiqhu da suke cewa yajuzu li sahibil haqqi akhdhihi min al mumtani in kana sababu zahira, ma'ana ya halatta ga wanda yake da wani haƙi ga wani mutum sai yake ba sa wannan haƙin nasa, ko yanzu suke cewa kenan ya halatta ga mutunan da yake da haƙi ya karbi haƙin nasa ga wanda ya hana masa. Mun gane ko? Amma suka ce da sharadi shine kasance ba zai jawo wata fitina wadda ta yi wannan girma ba. Masa an gane da kyau ba? Misali ka tafi dokar kudin da kake biyar wani wajen doka, sai aka yi maka zargin kai barawo ne. Mun gane ko? To kina wannan kun ga ta bar mi, ta bar baya da kura, kenan sai kasance da ma ka kyale shi zama alkhairi. To amma suka ce idan dai har ya kasance akwai dama wadda wata fitina ba za ta iya bude kofa ba, to babu lahi dan kayimi dan ka dauki wannan abin da kake biyar mutum. Kuma har yanzu yana ɗaya daga cikin dalili, ko a ce dalilin wannan ka'idar shine meke da suna hadisi na Hindu matar Abu Sufyan da ta zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ƙara tace inna Abu Sufyana la yu'tini wa waladi ma yakfini, take cewa ya ma'aikin Allah inna Abu Sufyan rajulun shahihun, Abu Sufyan mutunni mai mako. Idan aka ce mutum mai mako shine wanda shi baya ci kun baya ba wasu, ya hi mai ruwa meke da suna matsala. tunda shi mai ruwa yana ci da guminsa amma baya ba wasu ne, shi kuma mai mako baya ci kuma sannan baya badawa. Tace inna Abu Sufyan rajulun shahihun, Abu Sufyan mutun ne mai mako, la yu'tini ma yakfini wa waladi, baya bani abin da yake isata ni da ƴaƴana sai idan na doka bai sani ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhi wa waladiki ma yakfiki bil ma'ruf, ki dauka cikin bai sani ba abin da yake isar ku ke da diyanki da kyautatawa. Kun gani anan haƙi ne akan su yami ya tiyar da su ko sai ki ba su wannan haƙin. Sai manzo Allah ya ce mi ya halatta ta mi ta dauka cikin mi bai sani ba, to kenan wannan sai nuna cewa ashe duk wanda kake biya wani haƙi yake baka tare da yana da ikon ya biya, to ya halatta in ka samu dama ka karbi wannan, amma aka ce idan dai ba zai jawo ta fitina ba mafi girma. Tambaya ta ƙarshe mai yake da suna wani dan uwa ne ya tambaya akan cewa har ya halatta karurrukan da mai yake da suna banki take saidawa mutum ya saye su, ma'ana kun san banki idan ka zo zaka dokar ramce ba za a baka ramce ba sai ka ba da jinginar wani abu wanda yake mai tsoka, misali zaka ba da jinginar kare, to lokacin da ka tsaya ce ka kasa biyan bashin su kuma sai su mi sai su sai da karan ko su sai da wannan hilin naka sai su hidda kudin su ko in yayi saura a mayar maka, to shine yake cewa irin wannan hilayen yaga ana saida su, yace ya halatta mutun ya saye su, yace domin ya ji ana cewa mutane suna gudun sayen su don suna cewa ai hilaye ne wanda ba su da albarka. Mun gane ko ya halatta sayen su ko bai halatta ba. A daidai fatoyin da nabi na malumai suna nuna cewa ya halatta sayen irin wannan karurrukan tare da cewa kuma banki ce ke saida su, dan mi dan saboda wannan abin da suka yi shi ake ce ma jingina, kuma jingina ta halatta a mi ta halatta a musulunci. Mun gane ko asali ma yazo a hadisi Aisha take cewa tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadir'uhu me yake da suna wadir'uhu marhunun inda yahudi, take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhali me ake ce masarigal sirkensa tana jingina a wajen wani bayahude, manzo Allah ya dauki bashi a wajen bayahudin sai bayahudin yace bai yadda ba sai an bashi jingina, sai manzo Allah ya bashi rigarsa ta silke. To kenan anan sai nuna cewa ya halatta me yake da suna yin jingina, to tunda kenan su jingina ne a wajen su kenan ya halatta idan suka zo za su saida mutane su sayi. Mun gane ko kuma yana ɗaya daga cikin dalili akan wannan shine idan muka lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da yahudawa, yahudawa kuma mun san da cewa asalin kasuwanci su shine riba, to kenan dan suna yin riba ba shi zai hana ba idan sun kawo wani abu suna saidawa a kisaye. Mun gane ko, to kenan haka ita ma banki duk da yake ku tana al'amari da riba idan ya kasance ta kawo wani abu na saidawa ya halatta a sayi matukar dai a wajen biyan ba za a samu ka riba a ciki ba. Mun gane ko, wannan shi dai ne kenan insha Allah. Kenan zamu tashi inda muka tsaya shine kitabul li'an, ma'ana littahi mai bayani akan al-li'anu. Me ake ce ma al-li'an da larabci? Idan aka ce al-li'an shine at-tardu min ar-rahma ko kuma al-ib'adu min ar-rahma, shine ka kori mutun daga rahama ko kuma ka ɗebe ma mutun albarka. Idan ka ji ma'aifiya ta ce zan ɗebe maka albarka, tana nuhin zalla'ance ka, zalla'ance ka tana nuhin zata ɗebe ma albarka, to wannan shine ma'anan al-li'anu. Amma a babi na fiqhu idan aka ce al-li'anu suna cewa shine halfuz zawji bi alfazin makhsusa, shine miji yayi rantsuwa da wasu lafuzza kebantattu ala zina zawjatihi, akan cewa matarsa ta yi zina, shine namiji miji yazo yayi rantsuwa akan cewa matarsa ta yi zina, au nafi waladaha minhu ko kuma yace wannan dan da take cewa nasa ne ba nasa bane, yayi rantsuwa akan kore wannan dan. Sannan nabi sai ya biyo wa halfuz zawja ala takdibihi fi ma qadhafaha bihi, sai ita ma mace ta zo ta yi rantsuwa ta hanyar ƙaryatar da shi da abun da ya mata kazahi, ma'ana wannan shine ake cewa al-li'an, shine wasu rantsuwoyi ne da za su gudana tsakanin mace da namiji dalilin kazahi da miji yayi ma matarsa, wannan shi ake cewa al-li'an. Al-li'an kala biyu ne, mun gane ko, al-li'anu kala biyu ne, la'anta kala biyu ce, sannan kuma ya la'antar take kasancewa, idan kuma an yi la'antar me yake biyowa bayanta, to wannan shine abinda wannan hadisin za su karantar da mu, hukumce-hukumcen la'anta a tsakanin mazaje ko kuma a tsakanin ma'aurata guda biyu. Hadisi na farko a ciki shine an Abdullah ibn Umar, an karbo daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma, yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa, anna fulan ibn fulanin, lallai wane dan wane, qala yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, lalle wane dan wane yace ya ma'aikin Allah. Anan kun ga ba a gai wane ne ba ko jeyi, to sai dai yana ɗaya daga cikin ka'ida ta meke da suna a usulul fiqh, suke cewa al jahalatu fir rawi illatun yuraddu biha marwiyahu, mustalahil hadis, ka'ida ta hadisi, idan aka samu a cikin hadisi an samu wani marawaici wanda ba a san waye ba, majhuli ne ko, to wannan hadisin yana sa a ce da'ifi ne. To kuma wannan hadisin mun ga waye rawaito sa, shine wa al imamu al bukhari wa muslim, da kuma an ce bukhari da muslim sun rawaito hadisi ba a mi ba a tantamar ingancin sa. To sai dai wata ka'idar da zata walwali mu na wannan shine, suke cewa al jahalatu fil matni la tadurru, idan ya kasance an zano wani mutum a cikin gundarin hadisin kun ba a san waye mutunan ba, to wannan baya sa hadisi ya samu wata illa, dan saboda ya zo ne a cikin mi, a cikin tsakiyar hadisin. Amma da a ce a harko aka ce an fulan ibn fulan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kun ga anan ne sai mi, sai hadisin ya zamanto mi ya samu illa, tunda ami aka samu jahala kin a cikin marawaitan, mun gane ko. To amma anan ana cikin bayanin ne kenan, wanda ake bayanin akan sa ba dole bane sai kun san wane ne, wannan shine kenan. Shine ke cewa anna fulan ibn fulan qala, lalle wane dan wane yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ara'aita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha, shin bani labari da a ce dayan mu ya samu matarsa akan alfasha, ma'ana tana tsakiyar yin zina, kaifa yasna'u, ya zai aikata, tabarya zai dokowa ko kuma adda zai dokowa ko bindiga zai dokowa ya bindige su. Yace in takallama takallama bi amrin azimin, in yace zai yi magana da babban al'amari wanda matsala ce akan matsala, yace wa in sakata sakata ala mithli zalika, kuma idan yayi shiru zai yi shiru a kwatankwacin haka. Masa an gane da kyau ba, kai isko matarka tana yin zina, yace in kai magana kayi magana da babban al'amari, kuma in kai shiru to shirun nan haushi zai kashe ka, mun gane ko. Wannan shine kina an shiga a cikin mi, a cikin tsaka mai wuya. To ya za a yi? Qala sai manzo Allah yace fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yayi shiru, falam yujibhu, bai bashi amsa ba, mun gane ko. Yana ɗaya daga cikin hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, so da yawa idan aka yi masa tambaya irin tambayar da abun bai afku ba, mun gane ko, to wata ran sai ya kyale baya ba da amsa, amma idan abun ya afku to sai ya ba da amsa. To kun ganin sai ya shiru bai gaya masa hukuncin ba, dan manzo Allah yana shinshina cewa tambayar da yake yi kaman yana so ya sanya ne al'amarin zai iya ko da a ce ya faru. To shine yace falan ma kana ba'da zalika atahu, yace bayan an yi kwana biyu ya zo masa, faqala, sai yace innal ladhi sa'altuka anhu, lalle abunda na tambaye ka dangane da shi, qad ibtulitu bihi, an jarabce ni da shi, mun gane ko, abunda na tambaye ka ni ya shafa. To a wannan lokacin ne manzo Allah ya bada amsa, yace fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da ha'ula'il ayat, wa innan ayoyin, fi suratin nur, a cikin suratul nur, ai sune walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah, har zuwa karshen wannan safakin ta farko. Yace fatalahunna alayhi, sai manzo Allah ya karanta masa wannan ayoyin, wa wa'azahu, yayi masa wa'azi, wa dhakkarahu, kuma ya tunatar da shi, wa akhbarahu, ya bashi labari, anna azabad dunya, akan cewa lalle azabad dunya ahwanu min azabil akhirah, tahi sauki daga azabal lahira, mun gane ku, mana manzo Allah yana bashi tsoro, idan ka san abin da kake fadi ba gaskiya bane to kaji tsoron Allah, kai kaza shine wa'azin da ake masa. Sai me yake da suna, faqala, sai ce la walladhi ba'athaka bil haqq, a na rantsi da wanda ya turo ka da gaskiya, ma kadabtu alaiha, ban mata ƙarya ba, abinda nake fadi gaskiya ne, ba ƙarya na mata ba. Thumma da'aha, sannan sai manzon Allah ya kirawo ta, wa wa'azaha, ita ma yayi mata wa'azi, wa akhbaraha ya bata labari anna adabad dunya akan cewa azabad dunya ahwanu min adabil akhirah tahi kankanta daga azabal lahira faqalat sai tace la walladhi ba'athaka bil haqq a na rantsi da wanda ya turo ka da gaskiya innahu lakadhibun ƙarya yake yi to shi ya ce gaskiya yake ita kuma ta ce mi ita kuma ta ce ƙarya yake fa bada'a bir rajuli to nan ne za a nuna muna yanda ake yin mi ake yin li'anikin fa bada'a bir rajuli sai manzon Allah ya fara da namijin fa shahida arba'a shahadatin billah sai yayi rantsuwi guda uku innahu laminas sadiqin akan cewa shi yana daga cikin masu gaskiya wal khamisatu tabiyar anna la'natallahi alayhi akan cewa la'antar Allah ta tabbata akan sa in kana minal kadibin idan dai har yana daga cikin makaryata kinan rantsuwa guda hudu na rantsi da Allah gaskiya na fadi akan cewa na ganta tana zina na rantsi da Allah na gaskiya nake fada akan cewa na ganta tana zina har sai dai shi hudu to sai na biyar shine wal khamisatu anna la'natullahi alayhi tabiyar shine sai yace idan dai har ƙarya nake abunda na fadi to la'antar Allah ta tabbata akaina ma'ana a hausance kenan idan zai fadi mun gane ko kenan a hausance idan zai fadi in dai har ƙarya nake abunda na fadi akan ta to la'antar Allah ta tabbata akaina wannan shine kenan kenan shine abunda namiji yayi thumma sanna bil mar'ati sannan sai manzon Allah yayi ta biyu da mace shine sanna daga musanna ne thumma sanna bil mar'ati sannan sai ta biyu da mace fa shahidat arba'a shahadatin billah sai ta yi rantsuwi guda hudu innahu laminal kadhibin akan cewa shi yana daga cikin makaryata wal khamisata sai ta biyar anna ghadaballahi alaiha akan cewa la'antar Allah ta tabba hushin Allah ya tabbata akan ta in kana minas sadiqin idan ya kasance daga cikin masu gaskiya kun gani shi yayin rantsuwa akan cewa gaskiya yake na ƙarshe idan ƙarya yake yi Allah ya mi Allah ya la'ance sa ita kuma ta rantsi da Allah akan cewa ƙarya yake yi sau hudu na biyar hushin Allah ya tabbata akan ta in mi yake in gaskiya yake kun gani kowanne da kishi yake tahiya kun gane ko wannan shine kenan sai bayan wannan la'antar ta kare thumma farraqa bainahuma sai manzon Allah ya raba tsakanin su thumma qala sannan sai yace Allahu ya'lamu Allah ya sani anna ahadakuma kadhibun akan cewa dai daga cikin ku makareci ne domin ba ta yiwa shi wanga yace an yi shi kuma wanga yace ba a yi ba dole sai an samu yami sai an samu wanda ya ƙarya shi yasa manzo Allah yace Allah ya san dai daga cikin ku makareci ne sai yake cewa fa hal minkuma ta'ibun shin har akwai daga cikin ku wanda zai tuba ya faɗi gaskiya salatan sai da manzo Allah ya faɗi wannan hasa uku dan kwadayin dai a samu mi a samu wanda zai mi zai faɗin gaskiya thumma farraqa bainahuma sai manzo Allah ya raba tsakanin su thumma qala sannan sai yace Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhibun Allah ya san da cewa lalle dai daga cikin ku makareci ne na kuma baya ko wa fi riwayatin wa fi lafzin a cikin wannan lafazi la sabila laka alaiha baka da dama akan ta ma'ana shikenan kun rabu kuma wannan rabuwa ce ta mai tabaran baran idan aka yi li'ani shikenan matar ba za ta aure ka ba kuma kai ma ba za ka aure ta ba ko da yake da an ce mata ba za ta aure ka ba shikenan kai ma ba za ka aure ta ba ma'ana babu aure a tsakanin ku mun gane ko shikenan kun haramta da juna sai manzo Allah ya ce la sabila laka alaiha baka da hanya akan ta qala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah mali to dukiya ta fa ma'ana sadakin da na zuba akan ta qala ya ce la mala laka baka da dukiya in kunta sadaqta alaiha idan ka kasance kai gaskiya akan ta fa huwa bimastahlalta min farjiha to wannan sadakin na abunda ka halatta ne na farjinta ma'ana wannan sadakin marmakon saduwar da kai da ita ne wa in kunta kadhabta alaiha idan kuma ƙarya kai mata ba gaskiya bane fa huwa ab'adu laka minha to a wannan lokacin ne hima dacewa da a nesantar da sadakin daga gare ka mun gane ko in gaskiya kai to ai ka sadu da ita kenan sadakin na saduwan ne in kuma ƙarya kake to a lokacin ma ne ya kamata a ce ma an haramta maka dukiyar har ma a ci tarakka dan mi dan saboda ka mata kazahi wannan kenan shine hadisi hadisin da yake bayani akan mi akan la'anta tiryan tiryan bar mu kare wannan hadisin yaso sai mu yi bayani mai fadi akan yanda la'antar take kasancewa malaike cewa hadisi na biyu an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar yardar allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa anna rajulan rama imra'atahu lalle wani mutum ya jefe matarsa ba ya jefe ta da dutsi ba idan laraba suka ce rama imra'atan ma'ana suna nihin ya mikir ya mata kazahi mun gane ko shine ma'anan rama anan rama imra'atahu yayi ma matarsa kazahi wantafa min waladiha sai ya kore danta yace dan ba nasa bane fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare su fa amarahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya umurce su fatala'ana sai suka yi la'anci juna kama qala Allah azza wa jalla kamar yanda Allah madaukakin sarki yace summa qada bil waladi lil mar'a sannan sai ya hukunci akan cewa dan na mace ne wa farraqa bainal mutala'inain sai ya raba tsakanin wanda suka yi la'antar juna kinan wannan hadisin yana muna bayanin nau'i na biyu na mi na la'anta ko dama nace muku la'anta kala biyu ce mun gane ko shine na farko suke cewa al-li'anu bi sababi qazfi rajul imra'atahu biz-zina shine na farko mutun ya kasance ya zargi matarsa da yin zina to shine za a yi li'ani na farko mun gane ko shine nau'i na farko na li'ani nau'i na biyu shine al-li'anu bi sababi nafi waladihi ko kuma bi sababi nafi waladiha shine ya kasance ka zargi matarka da cewa wannan dan ba naka bane kun ga shine har ma an aihu ne ko kuma ya kasance tana da ciki kace wannan cikin ba nawa bane to wannan shine li'ani na nawa nau'i na nawa nau'i na biyu to kowanne daga cikin su akwai hukumce-hukumcen da suke biyowa baya bambancin wancan da wancan shine shi wannan nazina idan aka yi sa za a mi za a raba auren naku ne kawai shikenan kowa ya kama gaban sa amma shi kuma na kore dan ko kuma na kore ciki da kace tana da kace ba naka bane to shi wannan idan aka yi sa dan zai hita daga karkashin me yake da suna dangantaka da kai sai ya kasance dan na matar ne ba zai yi gadon ka ba kun ba za a sa sunanka a sunan sa ba idan za a kira sunan sa ba za a ka sunanka bayan shi ba kenan dan za a haramta maka shi ya kasance ba naka ba wannan shine kenan bambancin su amma duka sauran ahkamukin duka iri ɗaya ne sai mu zo dangane da bayanin sharuɗin al-li'an malamai suke cewa me yake da suna la'anta ko kuma li'ani yana da sharuɗa wanda ba sa ingantuwa baya ingantuwa sai da wannan sharuɗan to menene sharuɗan wannan al-li'an kin sharadi na harko shine adamu iqamatu zawji bil bayyina ya kasance miji baya da dalili ka zargi matarka akan cewa ta yi zina sai ya kasance baka da dalilin da zai nuna cewa me ta yi zina amma da a ce kana da dalili da mi za a yi li'ani za a yi mi za a mata ku bani amsa mutun ne yace na samu matata tana zina aka zo a wajen alƙali sai ya kawo shaidu guda nawa ake kawowa guda hudu ko kuma abun mamaki shine kowanne sai ya gansu turmi da tabarya mun gane ko yanci turmi da tabarya kowa ya gane sai ya gansu a haka nan da a ce na ukun zai ce a ni da nazo na ganshi yana sa wando mishin ita kuma tana kwance mun gane ko to shikenan wancan ukun duka sun zama banza to yanzu da a ce lokacin da yazo ya kawo dalili menene zai faru la'anta za ta faru ko me zai faru haddi ko yau haddi zai faru kenan anan babu la'anta mace za a yi mata mi za a yi mata haddi mun gane kuma ana za a yi shahita tun da matar aure ce to kenan li'ani yana kasancewa ne a inda namiji zai zargi matarsa alhali kun baya da mi baya da shaida mun gane ko shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walladina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله wanda ya zargi matarsa da cewa ta yi zina ko kuma da cewa danta ba nashi bane to kuma ya kasance baya da shaida to za a yi mi za a yi wannan li'ani na rantsuwa da za a yi wannan shine kenan shine sharadi na farko ya kasance baya da mi baya da shaida sharadi na biyu inkaru zawjatu lil qazf ya kasance matar ta ƙaryata shi ta yi inkari da yace ta yi zina mun gane ko sai ta ce ƙarya to a wannan lokacin an cika sharadi na biyu da a ce yace ta yi zina sai ta yi shiru ta fashe da kuka mun gane ko aka tambaye ta haka ne abin da yace ta ce eh to shikenan ba a buƙatar yami ya kawo shaidu shikenan kun ba za a yi mi ba ba za a yi li'ani ba shikenan sai mi sai haddi ko wannan shine kenan kenan da an ce matar ta kore a wannan lokacin ne za a mi za a yi li'ani kuma za a neman shaidu sai sharadi na uku shine qiyamuz zawjiyya ya kasance matar da kai ma kazahi kana aure da ita mun gane ko misali matar dan uwanka kace mata tayi zina mun gane ko kuma kace mata mazinaciya to a wannan lokacin ku ba bali'ani za ku yi ba za a zo ne dai cikin biyu in ma ka kawo shaidar ta tayi zina ko kuma ai maka mi ko kuma ai maka haddi a maka gulala ko menene hukuncin shine walladina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wanda suka yi mamata yi kazahi wanda ba nasu ba amma da sharadin ya kasance matar kaman mace idan kasance dama matar an san ta bazararra ce to a wannan lokacin ko baka da shaida ba za a maka bi ba za a maka bulala ba dama an san ta kowa ya sani misali karuwa kace mata mazinaciya ta kai ka kara mun gane ko to kun ga ba su shaidun ma yawa za su yi tana aiwa lama jij irin wannan lokacin yalla ma shi ma shaida ne mun gane ko musamman wannan lokacin da muke da jijoji wanda sai a hankali to kun ga irin wannan ba za a tambaye ka dalili ba ba za a tambaye ka me yake da suna shaida ba kuma sannan ba za a maka kazahin komai ba ba za a maka bulalar komai ba shine Allah ya ce muhsanat kun ga sai da ka sharadin kaman mu wannan shine kenan kenan sharadi na uku shine kasance dai matar ka ce idan ba matar ka bace ka mata kazahi to a wannan lokacin goka ka dalili ko a maka bulala na hudu shine an yakuna alqadhfa munajjizan mun gane ko ya kasance kazahin ya huto hili kuma a lokacin ne kai sa misali idan kace ma matarka me yake da suna in kika je balagurin nan ke mazinaciya ce in har kika je balagurin to na yadda da ke mazinaciya ce mun gane ko misali kana aure da HDNT ta ce za su je sorti har a park mun gane ko kace in har kika je park wannan wajen wannan sorti kin to lalle na yadda da ke mazinaciya ce to wannan ba za a ce masa mi ba ba za a ce masa me yake da suna ya mata kazahi ba mun gane ko sai idan da ya kasance me yake da suna ta tahi ko kuma a wannan lokacin ma malumai suna cewa kai tsaye ba za a bashi hukuncin li'ani ba tunda da sharadi ya sako kuma idan tayi menene dama ya gaya mata in tayi kaza ne sannan zai kaza to kenan a wannan lokacin malumai suke cewa idan ya kasance yayi da irin wannan da sa wani sharadi to babu li'ani a ciki domin idan ta tahi ita ta jawo kaman zato ne yake yi mun gane ko kenan ba za a kama su da laihin komai ba wannan shine kenan kenan da ta tahi da bata tahi ba to bayar da laihin komai a wajen li'ani sharadi na karshe shine an yajri li'ana bi hadratil qadi wa amrihi ya kasance li'ani lokacin da za a yi sa alƙali na nan ko kuma alƙali ya ba da umurnin ayi ne kenan li'ani ba za ku yi ba kai da matarka a cikin daki kawai mun gane ko kenan idan kuka kai da matarka wannan ba li'ani bane a dinance a ka'ida sai an zo a wajen alƙali gashi na zargin matata ta ce ƙarya nake yi to amuna hukunci to a wannan lokacin sai a yi hukunci to kenan wannan shine mi sharuɗa na li'ani idan aka rasa guda daga cikin su to mi li'ani ba zai tabbata ba wannan shine ne kenan insha Allah sai abu na ƙarshe me yake biyowa baya idan aka yi li'ani idan mata da miji suka yi li'ani suka la'anci juna me zai biyowa baya abinda zai biyowa baya na harko shine isqatul hadd ba za a ma kowa daga cikin su haddi ba sanan na harko matar duk wanda ya zarge ta da cewa mazinaciya to shi kuma za a yi masa haddi mun gane ko sai ya kawo dalili ma'ana idan aka yi li'ani wannan li'anin da aka yi kamar ya kankare ma kowanne laihin sa ne shi wancan an kankare masa laihi nami na haddi ita ma an kankare mata laihi na haddi sannan kuma wannan zargin da za a mata na zina ba zai tabbata ba tunda asali ita bata mi ba bata yadda da wannan kin ba a shaida daga baya zaka ce mata mazinaciya dan saboda an yi li'ani to sai ka kawo dalili ko ai maka mi ai maka bulala abu na uku shine za a raba tsakanin su hal abada sai me yake da suna abu na hudu shine sadakin ta za ta rike abunta mun gane ko zai zamantowa a wajenta sai dai ba za ta zamna ba gidanka da sunanta ya idda, kuma sannan wannan jin dadin da ake ma mata idan aka sake su ba za ka yi mata shi ba. Addini ya karantar da mu idan ka sake mata ka yi mi ka yi kokari ka dan bata wata kyauta, ka yi mata wata kyauta, to wannan kyautar ita ma ba za a yi ta ba. Na ƙarshe shi ne inqita'u nasabil walad min jihati abi, idan ya kasance li'ani ne da aka yi dalilin ɗa da ka kore ba naka ba, to wannan ɗan zai kasancewa a ƙarshe ba naka ba, ba za a jingina maka shi ba. Wannan shi ne kenan abin da yake biyowa bayan li'ani idan aka yi. Allah ya raba mu da wannan li'anin. Allah ya tona asiri ne ba ƙarami ba, domin malamai suke ce yana ɗaya daga cikin sharaɗin li'ani, ko da yake sharaɗi ne wanda malamai ba su ittifaki a kansa ba, shi ne ba a yin sa sai a gaban dandazon mutane. Mun gane ko? Sai a gaban dandazon mutane da yara da manya duka za su halarta. Haka aka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan za a yi tsaye za su tashi, kowa na ganin su. Mun gane ko? Ana ganin ta ga ta ce ita ce mijinta ya zarga, ga ya can shine ya zargi matarsa. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Abu dai wanda zai taimakawa a wajen nisantar wannan shine rage yawan zato. Mu rage yawan mu rage yi ma matan mu yawan zato, domin zato da an ce ya fara to shi sai dan sai ya shigo ya mi ya ta karfafa wannan zargin. Da kuma abin da ya shafi su kun mata su yi kokari su kiyaye duk wani abu da suke ganin mijin su yana kishi a gare su. Misali akwai namijin da mai yake da suna baya so ya ji muryar matarsa sama sama, to ki rage wannan. Akwai namijin da baya so ya ga tana magana da wani ɗan namiji ko da ko a ce muharramin ta ne yana jin haushi, to idan a gaban shi ne kada ta yi ko da yake ku halal ne. Dan mi dan saboda gudun wannan, dan idan ya ga ta yawaita wannan zai iya mi zai iya shakka. Akwai namijin da baya son matarsa ta hita ko kadan. Mun gane ko? Muna da wani mai yake da suna wani uba yake muna dalilin wannan ka'idar sa tasa ta rishin mai yake da suna baya son matar shi ta huta ya rasa mata. Ana kilgo yanzu kusan yayi kusan mata shidda wanda duka ba a jimawa. Mun gane ko? Mata shidda dan mi dan saboda kuma zuwa huta. Ko da ko a ce huta ce wadda ta halatta, za ta je a wajen aure ba a zuwa, za ta je a wajen zanen suna ba a zuwa, kuma kun san mata su ne mi nan ne cin kasuwarsu. In ka hana su zuwa wurin aure zuwa wajen suna aikawa kayan mi kawar kasa su a kaso ne. To wannan shi yasa ya rasa matar da zai zama da ita, dan saboda da ya ga mata na huta zai zarge ta. To kenan wannan shi ne duk abin da zai iya kawo zargi a yi kokari a mai yake da suna a nisance sa. Sai mu zo a hadisi na gaba. قال يكتوى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يكتوى جاء رجل من بني فزارة وني متن يزور دغ cikin mutanen bani faraza ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen manzon Allah faqala sayti inna imraati waladat ghulaman aswada lallai matata ta aihi bakin yaro faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace hallaka ibilun har kana da raqumi. Qala yace na'am eh. Qala sai yace fama alwanuha, to me launin wannan raqumin mukan? Mun gane ko? Kana da raqumma, me launin wa'innan raqumman? Qala sai yace humurun, jajaye ne raqumman. Qala sai yace hal fiha min awraq, akwai daga cikin su wanda yake da duhu duhu? Qala sai yace inna fiha lawurqan, eh tabbas daga cikin su akwai masu duhu, akwai masu baki. Qala sai yace fa anna ataha dhalika, to ina wannan raqumin ya samu wannan? Su wannan raqumin da suke da baki ina suka samu wannan bakin? Alhali kuma asalin su jajaye ne. Qala sayti asa an yakuna naza'ahu 'irqun, mayuwa wata jijiya ta sabtosa, ma'ana mayuwa yayi gadon sa ne daga wani daga cikin kakannin sa, shine ma'anan kaman nan kinaya ce. Mun gane ko? Kaman karin magana ne. Mayuwa ya samu sa ne, ya gado sa ne daga wani daga cikin kakannin sa. Qala sayi manzo Allah ya ce wa haza, shi ma haka wannan yaran, asa an yakuna naza'ahu 'irqun, mayuwa yayo gadon sa ne daga wani daga cikin kakannin sa. Mun gane ko? Wannan hadisi me yake karantar da mu? Na abun da yake karantar da mu na farko shine ina namuna a koda yaushe ana so a kawar da shakka. Mun gane ko? Shi yasa ma a musulunci ba a aiki da shakka. Shi yasa a cikin ibada kana cikin sallah sai kai shakka me yake da suna arwallaka ta kare ko bata kare ba, to ya zaka yi? Zaka yadda wannan shakka, ka ci gaba da mi, ka ci gaba da sallar ka. mun gane ko shine malamai suke cewa al yaqinu la yazul bi shakk ma'ana idan dai kana da yaqinin abu to idan shakka ta zo ba za ta iya kawar da wannan yaqinin ba mun gane ko wannan shine kenan kina a koda yaushe shi yasa wanda Allah ya jarraba da ciwon waswasi mahita shine kada su yi aiki da waswasin da shedan yake miki da suna yake zo musu da shi domin akwai wanda Allah yake jarraba da irin wannan misali a cikin daluban mu take iwa yana ji a wannan masallacin akwai wanda Allah ya jarrabta da wannan mun gane ko duk da ana bashi fatawa amma so diwa zaka ga yazo malan abun kaza kaza wai yanzu na ƙara sallah wai ce mini yake wai sallar ba tayi ba ce mini yake ai dazu da nayi sallah daga baya ho tsariya tararo ce ƙarya yake yi ce mishi ƙarya yake yi mun gane ko to haka ake yi ba aiki da shakka mun gane ko bari in baku misali kai ne kai arwalla da sallar asuba kazo sai lokacin sallar azhar sai ka fara tunanin arwalla ta ta kare ko bata kare ba to a wannan lokacin me zaka yi aiki da shi a me zaka yi aiki da shi a bata kare ba dan saboda shine asalin mun gane ko zaka yi aiki da bata kare ba mun gane ko sai da dalilin da yake nuna cewa ta kare shine ma'ana al yaqinu la yazul bi shakk ma'ana dan kai dogon lokaci ba shi zan nuna cewa me ba arwallar taka ta kare a takeice dai mahuta shine a duk lokacin da kaji waswasi kada kai aiki da waswasin mun gane ko shine malamai suke cewa man shakka hal fa'ala am lam yaf'al fal aslu annahu lam yaf'al idan kai shakka kai abu ko baka yi shi ba to asali shine baka yi ba kana shakka nayi arwalla ko ban yi ba to a ba mu amsa da me zaka yi aiki anan nayi arwalla ko ban yi ba da me zaka yi aiki anan baka da arwalla mun gane ko to amma da shakkar da kai shine ta kare ko bata kare ba a wannan lokacin me zaka yi kana da tabbacin kai ne arwalla me kake shakka ta kare ko bata kare ba mun gane ko wannan shine kenan dai kenan idan mutun yayi aiki da wannan kaidar ibadar sa zai huta a cikin talami lahiya law wannan hadisin har yanzu yana ɗaya daga cikin manyan dalili akan qiyasi mun gane ko qiyasi yana ɗaya daga cikin dalilai guda hudu wanda ake aiki da su a addini bayan alqur'ani da sunna da ijma'i sai qiyasi mun gane ko ina ne qiyasin anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa tunda dai har raqumi zai iya gadon baki da kakanninsa to haka shi ma dan adam tunda shi ma aihuwar shi ake ko kenan zai iya gadon bakin daga me da kakanninsa mun gane ko wannan shine dama asalin qiyasi zamu zo hadisi na gaba malike cewa an aisha radhiyallahu anha qalat daga aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta tace ikhtasama sa'd ibn abi waqas sa'd bin abi waqas ya yagaddama wa abdullahi bin zam'a da abdullahi dan zam'a fi gulamin dangane da wani yaro sun yi rikici akan wani yaro fa qala sa'd sai sa'd yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah hadha ibn akhi wannan dan uwana ne utbatu bin abi waqas dan uwana utbatu bin abi waqas ahida ilayya annahu ibnuhu ya mini shaida akan cewa dan sa ne ya mini alƙawarin cewa dan sa ne dan haka in ai hisan ya amso sa mun gane ko sai yace unzur ila shabahihi ya manzon Allah kai dubi kamar sa kadibi kamar sa da Allah baya kama da ni mun gane ko wa qala abdullahi bin zam'a sai shi kuma abdullahi bin zam'a yace gudan da ake rigima da shi hadha akhi ya rasulullah wannan dan uwana ne ya ma'aikin Allah wulida ala firashi abi min walidatihi an aihesa akan shinhidar ma'aifina daga baiwar sa fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya diba ma'ana ya dibi yaron fara'a shabahan bayyinan bi utba sai yaga kama bayyananna da utba ma'ana manzon Allah yake cewa wannan yaron tabbas yana kama da mi yana kama da wancan utba kin fa qala sai manzo Allah ce huwa laka ya abdu bin zam'a wannan dan naka ne ya kai abdu bin zam'a alwaladu lil firashi shi yaro nashin hida ne walil ahiril hajar shi kuma kwarto dutsi ne akan sa mazinaci kwar dutsi ne akan sa wahtajibi minhu ya sauda ke kuma sauda ki zan sa masa hijabi falam yara sauda qattu sai kasance bai taba ganin sauda ba ko so dai na san hadisin akwai iskali a cikin sa ko dai shi yasa nayi sa da sauri dan mu zo mu bayyana shi a yanda yake. A lokacin jahiliya sun kasance suna da wata al'ada, shine idan kana da bayi kana sa su me yake da suna kasuwanci, ma'ana su tai su yi zina su kawo maka kuɗi. Mun gane ko? Idan suka yi zinan nan kuma in suka aihu, in wani hito yace wannan dan nashi ne, shi yayi zina da wannan baiwar ya samu wannan dan, sai a ce mishi to ba matsala dauki dan. Mun gane ko? Sai ya tahi da shi. To haka aka yi tun a lokacin jahiliyan kahin musuluncin ko kuma kahin su musulunta wa'annan sahabban guda biyu, sai aka yi haka. Dan uwa na me yake da suna na Sa'ad yayi masa me yake da suna wasiya akan cewa idan baiwar zam'a ta rasu, to idan baiwar zam'a ta aihu, to wannan dan nasa ne ya amso wannan dan. Mun gane ko? Ya rasu kahin musulunci yazo. To lokacin da musulunci yazo, shi kuma Sa'ad a lokacin yayi me yake da suna hijira zuwa Makka, zuwa Madina. To lokacin da aka zo a fathu Makka, sai Sa'ad ya isko wannan yaron da wannan baiwar ta aihuwa. Ga yaron har ya girma, mun gane ko? Yaron har ma yana tahiya. To lokacin da ya ga wannan yaron, sai ya ga ashe yana kama da mi, yana kama da wancan dan uwan nasa da yemi da ya masa wasiya ko? Sai ya rike wannan yaron ya ce, ai wannan yaron dan uwana ne, dama ya gaya min da cewa shi yama wannan baiwar ciki. Ana nan shi kuma kanan wan yaron sai ce, kai daga ina? Ai wannan kanina ne. Ya ce, dan mi? Ya ce, dan saboda wanda ta aihe sa baiwar babana ce. Idan baiwar ka ta aihu, abinda ta aihuwa ɗanka ne. Mun gane ko? Ai wannan baiwar dan baiwar ma'aifina ce, kinan yaron kanina ne. Sai suka je suka kai kara a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zai musu hukumci. Sai manzo Allah ya ce musu, musulunci ya shar'anta idan kana da baiwa ta aihu, to koda a ce ba shi ya mata ciki ba mai baiwar, koda wanne ya mata ciki, to ciki ɗan zai kasancewa nawa na mai bawa. Mun gane ko? Mansa an gane da kyau ba? Kenan musulunci sai ya bata wancan abin da suka saba da cewa idan mutum ya ma baiwa ciki, to dan nasa dan zai zaman towa nasa koda a ce baiwa ba ta sa bace. To sai manzon Allah ya ce, alwaladu lil firashi, shi da na mai shinhida ne, ma'ana na mai baiwan ne. Walil ahiril hajar, shi kuma wanda ya sadu da baiwar asali, yanzu mu a musulunci me za a masa? Za a jehe sa ne. Kenan wannan abin da kuka saba da shi a lokacin jahiliya babu sa. Mu a yanzu da Utba yana raye, yayi irin wannan da jehe shi za mu yi. Mun gane ko? To wannan shine abin da manzon Allah ya raba musu gaddama. Manzon Allah sai dibi yaron ya ga tabbas yaron yana me, yana kama da wancan mutunan da ya rasu. Mun gane ko? Shine Utba kin. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma me yake da suna Sauda matarsa, wadda ita kuma Sauda diyar Zam'a ce. Shi kuma Zam'an shine ke da bawan ko? Ana ganewa da kyau. Zam'a kin shine ke da bawan. Kenan yanzu wannan yaron da ake gaddama da shi a matsayin me yake ga Sauda? A matsayin kane. Mun gane ko? To da manzon Allah ya ga kamar wannan yaron tayi kama da wancan kwarton da ake cewa, sai ya ce ma Sauda me yake da suna, ki zan sa masa hijabi, kada ki rike sa a matsayin dan uwa, domin ina ganin kama. Mun gane ko? In yazo ki sa masa hijabi, kada ki mu'amalance sa kamar yadda kike mu'amalar sauran ƴan uwanki. Dan saboda wannan shubuhar. An gane hadisin da kyawu? To wannan shine. Kin dai a takaice abinda wannan hadisin yake karantar da mu, yana ɗaya daga cikin sharadi. Idan kana da baiwa, to duk abinda ta aihuwa a matsayin naka yake. Mun gane ko? Duk abinda ta aihuwa, ko da ba a ce kai kai cikin ba. Wannan shine kenan. Aha. A karkashin wannan akwai wani aure da ake yi daga cikin aurukan zamani da ake ce ma zawajul bintal. Zawaju albintal. Aure na albintal. Ya ne wannan auren yake? Shi wannan auren yanda yake shine, mutum zai aure mata. Ai a yanzu babu bayu ko? To shine sai suka kirkiro da irin wannan auren. Mutum zai aure mace, idan ya aure ta dama a asali ba zama yake a garin su ba. Sai ya tahiye shi a wajen diga ko ya tahiye shi a wajen aiki. Amma kamin ya tai zai bar mata wando. Mun gane ko? Ya bar wando rataye akan gado. Mun gane ko? To idan ya tahi matan nan, koda a ce ta aihu bayan tahiyar sa, duk abin da ta aihuwa nasa ne. A matsayin me? A matsayin wandansa. Mun gane ko? A matsayin wandansa ne yayi wannan al'amarin. Duk da ko sun san da cewa menene ta yi, zina ne suka yi. da mi suke bada dalili shine alwaladu lil firash, da na mai shinhida ne, wake da shinhida shine miji, mun gane ko? Kuma za ta zamanto a matsayin matarsa, idan ya zo ga diya an tara masa, ah masha Allah, wannan duk diyana ne, kuma haka za a yi, mun gane ko? Wannan shine wannan auren ana yin sa a wajejen India da wajejen Iraki, mun san da yake da suna duwa ta bid'a, idan kana son ka same ta to ka neme ta a wajejen India. Idan muka ce India muna nufin wajejen musulman ma wai, da zaka gani wata nan ba zaka ma iya bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba a irin wannan kasashen. Kamar yanzu a kasashen Benin ne da Burkina, zaka ga inda suka cakudu da kafirai, yanda Arniya za ta hutuwa da Minijif, haka ita ma Yarinya za ta hutuwa musulma da Minijif da abin da ya kama da haka. To wannan shine kenan. Aha, sai hadisi na gaba, malai yake cewa an Aisha ta radiyallahu anha, daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta, annaha qalat, lalle ita ta ce, dakhala alayya masruran, masrur ya shiga a wajena, tabruqu asariru wajhihi, hudodin huskarsa suna meke da suna subhanallah. Ban karanta hadisin da kyau ba. Malai yake cewa an Aisha ta radiyallahu anha, an karbo daga mai ke da suna Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta, annaha qalat, lalle ita ta ce, inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, shine na tsallake, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa, dakhala alayya, ya shiga a wajena, masruran, yana murna, tabruqu asariru wajhihi, hudunonin huskarsa suna walqiya, shine tabruqu ay talma'u, mun gane ko? Asarir su ne wannan hurnoni na huska, wanda a cikinsu ne gashi yake hutuwa. To manzon Allah yana ɗaya daga cikin meke da suna abin da yake banta da shi shine, in yana murna, in yana a cikin farin ciki, zaka gani wannan wuraren suna hutar da haske, mun gane ko? Wannan shine kenan. To kenan tace manzon Allah ya shigo yana murna, hurnonin huskarsa suna haske. Fa qala, sai ya ce, alam tarai, shin baki da labari ko biki gani ba, anna mujazzizan, akan cewa mai dubin sau, wani mai dubin sau, nazara anifan, yayi dubi a dazu, ila Zaid bin Haritha, izuwa ga Zaid bin Haritha, wa Usama bin Zaid, da Usama dan Zaid, faqala, sai yace, inna ba'd hadhihi al-aqdam, lalle sashen wa'annan digadigan, lamin ba'din, daga sashen wani yake, wa fi lafzin, a cikin lafazi, kana mujazzizun qa'ifan, shi wannan mujazziz kin ya kasance qa'if ne. Idan aka ce qa'if ana nuhin mai dubin sau, wanda suka san dangantaka, zai iya dubi mutum biyu ya ce wannan wane, wannan kane ne, mun gane ku, su ne ake ce ma qa'if. To mujazziz mai kira suna dangantaka ce zuwa ga kabilarsu, to sai kasance kabila ce da ta shahara da dubin sau, to sai kasance ya ma shiga a cikin dictionary kin larabci, da an ce mujazziz ana nuhin mai dubin sau, mun gane ko? Wannan hadisin Aisha take cewa tana zamna sai manzo Allah ya shigo yana walqiya, yana murna, sai kamar ta ce lahiya, sai ya ce mata, ai wani mai dubin sau ne ya isko Usama da Zaid, ya usko su a cikin alullube, su lullube da wani bargo haka, kawahun suna washi, mun gane ko? Ko da yaga wannan kawahun, sai ya ce ka, wannan cikin su wani ne ya aihu wani, dan me yasa manzon Allah yayi murna? Dan saboda Usama ya kasance mai kira suna ya huto da baki, shi baki ne, mun gane ko? Idan aka ce baki, ba ana nufin irin bakin mu ba, irin bakin nan kun san a cikin Laraba akwai masu baki, akwai masu hori ko, amma saga masu bakin su ba irin bakin mu bane, yauwa, su duhu ne, sai kaman tsanwa-tsanwa ko, kaman tsanwa-tsanwa, kaman abin ga haka. To haka shi Usama yake. To shi kuma uban nasa shi jawuri yake, Zaid. To sai kasance mutane suna zargin cewa anya ko Usama dan Zaid ne, shi kuma Usama ya kasance shine ake ce mahibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana daga cikin sahabban manzo Allah babu wanda manzo Allah ya hiso kamar wa, kaman Zaid. Wannan shi ma ne sunansa bayan Abubakar da Aisha kinan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murna da wannan shaidar da wannan mutunin yayi, tunda shi mutunan yana wajen wucewa ne, yace lalle tabbas daga cikin wannan tunanin akwai wanda ya aihu wani. To shine manzon Allah yayi murna, yanzu kenan shakka ta kawar mu mutane da suke tsammanin cewa ai Zaid, ai Usama takan iyowa ba danwa bane, ba dan Zaid bane. Wannan dai hadisi yana karantar da mu, yana daya daga cikin abin da ya dace shine bushara. Idan abun alkhairi ya samu dan uwanka, ana so kai masa bushara, ka tanye sa murna. Kun ga abun bushara ne ga Zaid, a ce shakkar da mutane suke akan cewa ba dan ubansa bane yanzu ta kau, domin wani mai dubin sau wanda a bisa hanya ma ne yake yayi shaida akan mi, akan cewa ma'aifinsa ne. To shine wannan akan cewa idan abun murna ya samu dan uwanka, kai masa murna kuma kai masa barka. Kuma sannan har yanzu wannan hadisi na namuna, ashe ya halatta a musulunci idan aka yi gardama akan wani da a zo ayi dubin sawu, mun gane ko? A wannan zamanin ta hanyar jini ake yi ko? To kenan ta hanyar jini ake, su a can lokacin suna yi ne ta hanyar zane-zanen cinanu. Ba kowa ya iya wannan ba, shi wani ilimi ne wanda wata kyauta ce daga Allah madaukakin sarki. Kamar a wannan zamanin zaka samu akwai wanzan mai, akwai wani maganin da su kadai suka iya shi, to haka su ma a wancan lokacin. Inda muka samu daidai, Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.